wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da saduwa a wannan yammaci na ranar 13 ga watan Ramadan wannan shekara ta hijira ta 1438, wadda wannan rana ta yi daidai da ranar 8 ga watan 6 shekara ta 2017 ta miladiya. Za mu tashi aya ta 111 a cikin karatunmu da muke na tafsirin Al-Qur'ani mai albarka a cikin wannan wata na Ramadan mai albarka a cikin suratul Nahl. Muna yin wannan tafsiri a wannan masallaci na Al-Furqan a garin Kano. Allah ya kara ma wannan gari namu tsari da kariya da arziki. Tambayoyin da aka rubuto za mu amsa su kamar yadda muka saba. Wannan yace dan Allah ayi mun bayani kan batun addu'a bayan huduba ta farko, sannan kuma kamar ina ganin wani lokacin limamai suna bada gudunmawa wajen yin addu'a a ƙarshen hudubar tasu. Daga lokacin da liman ya hau kan mimbari har a idan da sallar juma'a, yana daga cikin lokutan da ake karban addu'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi maganar sa'ar ijaba, to ya zo a daga cikin hadisan da suka zo, akwai hadisin Abi Musa al-Ash'ari a cikin Sahih Muslim, hadisin Jabir ibn Abdullah a cikin Sahih Muslim, yace daga lokacin da liman ya zauna akan mimbari ne har a idar da sallah. Saboda haka idan mutum tunda lokacin huduba mutum zai shagaltu da sauraron huduba ne, ba a yin zikiri ko addu'a yayin da ake huduba, sai dai mutum ya saurara, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasama'a wa ansat, ya saurara kuma ya yi kawai. Al-insat yana nufin mutum ba zai shagaltu da yin wani zikiri ba ko addu'a. Idan dai baya jin huduban liman ne yana nesa, zai iya yin zikiri kamar yanda yazo a cikin masail din Imam Ahmad akan mutumin da yake ya zo masallar juma'a amma yana nesa da liman yanda ba zai iya ji ba, yace zai iya yin zikiri. To fi ma'anar da daga cikin ma'anar zikiri yayi addu'a ma. To amma in ba haka ba, yayin da mutum liman yake huduba yana jin sa, ba zai wani zikiri ko addu'a ba zai saurara ni. To amma yayin da liman ya zauna, wanda yake wannan zama daga cikin hikimar da aka ambata da aka yi wannan zama shine liman dan ya samu hutu tsakanin huduba farko da huduba ta biyu. Saboda yanda aka sifanta hudubar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana yin ta in yana huduba fushinsa yana tsananta, fuskarsa ta yi ja, ya ɗaukaka muryarsa, kai ka ce mai gargaɗin wato cewar rundunar mayaka sun kawo farmaki ne akan mutane. Saboda wannan wato tsanantawa da yake wajen hudubarsa tana sa masa ba zai wato yake zaunawa ya huta domin ya samu tsayayawa kafin ya sake wata huduba ta biyu. To wannan lokaci da ake sauraro don a yi hudubar, idan liman ya saurara, tunda yana cikin jinsin lokacin sa'ar ijaba, idan mutum ya yi addu'a ana ƙaunar Allah maɗaukakin sarki zai karɓa masa addu'arsa. Sai dai kamar yanda ya zo daga hadisin Abdullahi ɗan Abbas, Annabi sallallahu alaihi wasallam baya ɗaukaka hannunsa yayin da yake addu'a akan mimbari, yana ishara ne da ɗan yatsunsa kawai. Saboda haka ba sai ya ɗaga hannunsa ba, yayi ishara da ɗan yatsunsa ma ya isa, kuma bai ishara ba don wata addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi ba tare da ya ɗaukaka hannunsa ba. Kuma addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake a cikin sujada, da addu'ar da yake tsakanin sujada guda biyu, da addu'ar da yake yi bayan yayi tahiyya da salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam, duk baya ɗaga hannunsa. Saboda haka ba duk addu'a ce sai an ɗaga hannu ba, akwai addu'a da mutum zai ba tare da ya ɗaga hannu ba. Musamman a wannan bigiran an ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallam baya ɗaga hannu sai dai idan yayi addu'ar wato roƙon ruwa. Don haka babu laifi mutum ya wannan bigire ne na addu'a. Yayin da liman yake huduba, idan ya zauna tsakanin huduba farko da huduba ta biyu, yana daga cikin wuraren da Allah yake karban addu'a, da nassin hadisin Jabir. Saboda haka zalika, idan liman ya gama hudubarsa kafin a tada sallah, shi ma duk lokaci ne na addu'a, a cikin sallar ta juma'a lokaci ne na addu'a duk cikin sa'ar ijaba ne tunda kamar yadda yazo a hadisin Jabir daga lokacin da liman ya hau kan minbari har a idan da sallah ita ce wannan sa'ar ta ijaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin ranar juma'a akwai sa'a babu wani bawa na Allah da zai tsaya yana roƙon Allah a cikin tafaci Allah ya amsa masa to an ai wannan yana ɗaya daga cikin lokacin biyu ne da ayyana wasu tazo wannan lokacin da kuma lokaci na biyu kamar yanda yazo a hadisin Abu Huraira hadisin Abdullah ibn Salam a cikin Muwatta cewa daga lokacin sallar la'asar ne zuwa faduwar rana naji an ce duk wanda ya karanta alqur'ani idan ba a gaban malami ya koya ba ko da daidai ne to zunubi ake rubuta masa ina neman ƙarin bayani kan haka a wannan tsoratarwa ne da malamai suke amma ba a faɗan magana irin wannan hakika mutum wannan mutum lalle ya koyi alqur'ani a wajen malami saboda kada ya zamanto ya koya ma kansa a kuskure bai gane kuskuren ba saboda haka sai ta tafiya a cikin kuskure to kuma idan yayi haka yayi ganganci tunda yana da damar ya je wajen malami ya karanta bai karanta ba idan mutum bai samu malami ba hanyoyin koyarwa da ake da su alal misali ta hanyar kaset da ake yi da program da ake yi wanda yake zaka ji ana karantawa kana karantawa in ba a samu malami ba mutum zai iya amfani da wannan sai dai a gaskiya ba kamar wajen malami ba saboda in ka ji ba lalle ya zamanto kai yanda kai daidai ne da yanda ka ji ba to shine fa'idar malami Allah ya ji kan malamin Muhammad Ayyub al-imamin da yake sallar tarawih a Madina masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam tare da cewar yana da digiri na PhD a karatun Al-Qur'ani da tafsir kuma muhaddisin Al-Qur'ani ne yana karantarwa amma lokaci kullun idan zai kullun izfin juz'in da zai karanta da za a karanta a sallar tarawih na wannan rana sai ya je yayi tasmi'in sa gaban malamin sa Sheikh Khalil Qari sai ya je yayi tasmi'in sa ya tsayar da shi akan maddodi akan duk wuraren da suke wato kuskure yana yawan zuwa wajen tilawa wajen yadda ake lafazin ba wai wajen ada'in lafazin kamar yadda yake ba a wajen yadda ake ada'in harafin karatu saboda haka alqur'ani Allah ya sauwake shi domin hadda amma dole sai an koye shi amma a cewar idan mutum bai yi ba ana rubuta masa zunubi wannan ban san wani nassi da yazo akan wannan ba sannan dan girman Allah a bawa malam wallahi sau uku ina rubutowa ba a karantawa dan Allah ina neman a taya ni da addu'a bashi ake dina ana yi min barazanar za a kai ni kotu Allah ya ƙara malam lafiya Allah ya ja kwana Allah madaukakin sarki ya biya maka Allah ya yaye maka Allah ya rufa mana asiri ga baki daya to wannan kuma yace shi ma yace Allah ya ƙara wa malam lafiya menene hukuncin dadewa a sujjadar ƙarshe da kuma yin shiru a raka'ar ƙarshe ta sallar asuba me ya kamata ma mu yayi idan yana bin limamin da yake yin haka nagode a sharuwa lafiya dangane da keɓance sujjadar ƙarshe da dadewa a cikinta wannan babu wani dalili akan haka kuma idan mutum yana yin haka don wani itikadi ne na cewar haka ake yi a cikin sallah to yayi bid'a sai ya tuba ga Allah ya daina amma idan yana yi ne afwan haka kawai yake yi alal misali akwai addu'o'i da yana kaunar ya roƙi Allah a cikin sujada bai yi ba yaga har sujada ta ƙarshe ta zo saboda haka sai ya dade a cikin sujadar yana shaida ma Allah bukatunsa a cikin wannan sujadar ta ƙarshe yayi ta ne bisa ba wai dan cewar tana da wani falala ta musamman ba a'a saboda bai ya rabkana sauran sujadun sauran sujud din bai riga yayi addu'ar ba kuma ya tanadi ya riga ya jera addu'o'in sa da yake so ya shaida ma Allah bukatunsa to in yayi amfani da wannan dama wannan babu laifi amma waɗanda suke haka har ya zamanto al'adarsu ne akwai waɗansu limamai za ka ga haka suke da waɗansu masu sallah in sun zo su je da ƙarshe sai su tsawaita ta babu dalili akan haka kuma wannan yin haka akan cewa yana daga cikin hukunci yana daga cikin ayyukan sallah wannan bid'a ne ba za ka ga wani daga cikin tafan addini ko tafan fiqh ko na hadith ko na tafan sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam na wanda malamai suka rubuta ba ba za ka ga wani ya ambaci wannan ba dan haka ba abu ne wanda yake bashi da asali a cikin addini amma shirin da ake yi a raka'a karshe ta sallar asuba wannan mazhabar malik akan wannan ita ce mazhabar malik a wajen yin kunuti a sallar asuba da malik da shafi'i Allah ya ji kansu baki daya sun tafi akan cewar sallar asuba ana yin kunuti juddadu sai dai shi malik yana asirtawa a mazhabar shafi'i ana bayyanawa to yin wannan kunuti yayin da liman yayi shiru yake yin kunuti kai ma zaka iya yin wannan kunuti din kuma kunutin da malik ya zaba shine wanda sayyidina umar ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdik zuwa karshe wannan sabanin mazhabar imam ahmad wanda yace ba a kunuti a cikin sallah sai idan wata annoba ta samu musulmi wanda take ake neman yayewarta daga allah ko wani yaki ake neman nasara ko tashin hankali da ake neman kwanciyar hankali abinda ake ce ma annawazi wato musibu da suke sauko ma al'umma lokacin ne kawai ake kunuti kuma kunutin da ke banci sallar asuba ba za a iya yi a dukkan sallolin farilla baki daya in wannan bukatar ta taso wanda wannan mazhabar imam ahmad din sai tafi kusa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin hadisin da mazhabar malikiya da shafi'iyya suka dogara da shi malaman hadisi ba su inganta shi ba hadisin anas cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe yana kunuti a sallar asuba ba har sai da ya bar duniya wannan hadisin malaman hadisi sun rauna nashi saboda wanda ya rawin da ya kadaita da riwayar sa ba amintacce bane wanda ake cewa Abu Ja'far ar-Razi shine ya kadaita da riwayar wannan hadisi dan haka ba abinda yake mafi inganci shine mazhabar Imam Ahmad ayi kunuti idan wata wato musifa ta afku a cikin al'umma ko ba za a kebance da sallar asuba ba shi Imam Abu Hanifa ya tafi akan yin kunuti a sallar witri kawai a witri kawai ake yin kunuti kunut a cikin witri shi ma ya tabbata daga hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam da dama sawa'un a cikin ramadan ko ba a cikin ramadan ba malik ya tafi akan yin kunuti a cikin witri a kwana 15 din karshe na ramadan saboda abin da ya rista ana yi a madina amma ya tabbata a cikin dukkan kwanakin shekara ana kunuti a witri domin annabi sallallahu alaihi wasallam har ya koya mu jikansa hasan addu'ar da zai yi wajen kunutin witri sai dangane da tuni gaba da samfarera shinkafa samfarera ni ban taba jin wannan hausa ba wanda ba a cashe ba eh sai na fahimce ka ne amma hausa ce kalmar ce sabuwa ce a gare ni samfarera abinda na ambata shine cewa sai an cashe an fitar da tsabar sannan ake fitar da zakka domin da haka ne za a san nisabi amma idan mutum ya san cewar shinkafar ta kai nisabi in ya san cewar girbin sa ya riga ya kai nisabi a bisa kardado da kuma bisa al'ada ya san cewa girbin sa ya kai nisabi zai iya fitar da zakkar tun kafin ya samfare ta zai iya fitar da zakkar tun kafin ya samfare ta ya fitar da wato a ushuri idan na noman ban ruwa ne ko nisful ushur rabin ushuri idan na noman ruwan sama ne wannan sauki ne a gare shi amma idan yana shakka to sai yayi awo sai a tashi in an gani sun kai wusuki 60 sun kai wusuki 5 wato ya kai wato sa'i 300 kenan katon kwano ya kai kwano 300 sai fitar da ushuri kashi 1 cikin 10 idan na noman rani ne ko kashi 1 cikin 20 idan na noman damuna ne wannan shine bayanin karin bayani din da aka nemi ayi amma abinda yasa aka ce ayi cashe dan da haka ne nisabin zai tabbata amma in ba haka ba sai dai ayi da al-kharz da kardado in aka yi da kardado daga masana waɗanda suka sani suka ce a wannan girbin idan aka yi zai kai nisabi to babu laifi idan gabaki daya aka ce ya kama dani 100 to ya fitar da ya fitar da dani biyar shine ka san zakka a cikin abin da ake da noman damina. Wallahu ta'ala a'lam. Buhubi yana yin buhubi na samfarera yana kwano 40. To inda yayi to amma kwanan ai sai an duba kwanan. Ka san kwanan akwai kwano wanda yake yayi daidai da sa'i, akwai wanda yake bai daidai da sa'i ba. Kwanan da yayi daidai da sa'i shine kwanan da ake cewa na bogaji. Katon kwanan nan wanda ake cewa na bogaji. Wannan shine daidai da sa'i. Wannan ni gwadawa muka yi, mun je mun samu sa'i irin na Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake sassakawa a wajen tsofaffin waɗanda suka san harkar ma'auna wato kwanan awo na Annabi sallallahu alaihi wasallam a Jidda. Naje na samu shi ko muka zo muka auna, sai muka ga daga cikin kwanukan awo da ake da su na kasuwannin mu, kwanan da ya dace da sa'i na Annabi sallallahu alaihi wasallam shine kwano na bogaji. Shi kuma kwano na bogaji shine kwanan da sarkin Kano Abdullahi Bayero ya kawo shi a rinka awo da shi. Wannan yana daga cikin kokarin da sarkin Kano Abdullahi Bayero yayi na ya mayar da dukkan harkar al'umman mu akan addinin musulunci. Hatta kwanan awo ya sanya shi ya dace da sa'in shari'a na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa a kasuwanni. Kuma har yanzu idan mutum ya je Dawanau ko ya je kasuwar Kurmi ko kasuwar Rimi yace yana so a bashi kwano na bogaji za a bashi. Kuma to wannan kwanan shine kwano 300 nasa shine nisabi. To idan kwano 40 din sa shine yake yin buhu biyu wanda ba a cashe ba, buhu biyu kwano 40 kenan. Wato buhu biyu na wannan inda an cashe ta za ta zama to kwano 40. To kaga wannan duk kaga yana daga shine ai abinda ake cewa masu alhas, wato masu kardado wanda yake za su kiyasta saboda sun san yadda ɗabi'ar girbi yake da yadda ɗabi'ar wato amfanin gonan yake. To ana iya aiki da maganar su, wajen sanin miqdarin nisabi. Idan suka ce ga miqdarin nisabi sai a iya amfani da shi tun kafin a cashe din, sai a fitar da kason zakka. Akwai sanarwa dangane da sanarwar da aka yi na wato ciyarwa ta masu azumi wanda aka ambaci cewar akwai kati da ake sayarwa na wannan ciyarwar. To mutane ba su san a ina ake sayar da katin ba, a wajen mataimakin ladan Malam Ishaq, a wajensa ake samun wannan katin. Duk wanda yake so ya fansa sai ya je ya bayar da iya abin da yake so, iya adadin mutanen da yake so ya ciyar, da iya kwanakin da yake so a ciyar da su. Insha Allah kuma an ɗaukar masa wakilci za a yi wannan abin a maimakon sa. Allah ya haɗa mu a cikin ladan baki ɗaya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله كانوا يعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ومن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور
نعم الله جل وعلا يتي يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها رانت دا كو تري تكي زوا تناين هجا دومن كاري دومن نيمن بعد دومن نيمن أزري دا بعد كاريا دا كانتا وتوفى كل نفس ما عملت كما أكي تكام كو تري ساك مكوان أبند تأيكتا وهم لا يظلمون الهالي سوء wato su bayi ba a zalunta su da komai akan abin da suka aikata ba za a tawaye musu haƙi ba ba za a tsora musu laifin da basi ba wannan yauma din nan alakata da wato inna rabbaka min ba'diha la ghafurur rahim ubangijinka bayan fitinar da ta samu mu'minai mai yawan gafara ne a gare su mai jin kai yawma ta'ti kullu nafsin a ranar da kowace rai take zuwa tana neman bada wato tana yin tana kafa hujja domin kare kanta wato tana kare kariyar da take nema ga kanta ne ba ga wani ba wato kowa nafsi nafsi kowa babu abinda yake a gabansa illa kansa kamar yanda Allah madaukakin sarki yake cewa yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni a ranar da mutun yake gudu daga dan uwansa daga mahaifinsa da mahaifiyarsa daga matarsa daga ƴaƴansa kowane rai a wannan rana yana da sha'ani wanda yake shagaltar da shi shine ya shagaltu da kansa shine tujadilu an nafsiha kowa yana yin kokarin fidda kansa daga cikin halin da ya samu kansa daga cikin tsananin wannan rana domin har annabawa su ma kowa cewa yake nafsi nafsi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kadai yake cewa ya rabbi ummati ummati al'ummata al'ummata amma kowa a wannan rana banda manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowa ta kansa yake yi shine kawai yake abinda yake gabansa al'ummarsa da yanda za su tsira da yanda zai cece su to a wannan rana mai wannan tsanani yanda hatta wanda yake yazo da abin da yazo na bin Allah kokari yake ya ga yanda zai fidda kansa to a wannan rana ubangijinka mai yawan gafara ne mai jin kai ga waɗannan wannan ya isa bishara cewa a ranar tsanani Allah madaukakin sarki zai ba su zai nuna musu gafara zai nuna musu jin kai to kuma sannan ya bayyana cikakken sifarsa ta adalci yace ba ana cika ma kowane rai sakamakon abin da ya aikata wato Allah madaukakin sarki ya tsarkake kansa daga sifar zalunci dan haka duk abin da zai samu mutum a wannan rana sakamakon abin da yayi ne anan to anan Allah madaukakin sarki ya bayyana mana wannan domin na farko bishara ga mu'minai waɗanda suka yi hakuri bayan an fitine su suka dage akan imani cewar za su samu kyakkyawan sakamako na gafara Allah da jin kansa a ranar tsanani sannan abu na biyu kuma gargadi ga waɗanda ba su tana dun komai ga wannan rana ba ga waɗanda za su zo wannan rana da miyagun ayyuka ba su zo da kowane aiki kyakkyawa ba cewa to mummunan da suka aikata za su samu sakamakon sa cikakke ba tare da an zalunce su ba an tsora musu aikin da wani yayi a'a kowa aikin da yayi ba za a tsora maka abin da wani yayi ba to sannan Allah madaukakin sarki yace wa daraballahu matalan akwai wani tafsiri da ake kaddara da ake fassara wannan yauma din da shi yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha cewa wannan ayar ba ta da alaka da ayar da ta gabata a'a aya ce da ta zo a kashin kanta tana cewa wato kamar Allah madaukakin sarki yana cewa wato wadhkur yawma tujadilu kullu nafsin wadhkur yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha katina ya rasulullah katina da ranar da kowace rai za ta zo tana yin wato wato tana nema wato tana hujjar kafa tana kafa hujjar neman kariya ga kanta wato wa'azi ne aka ci aka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maqsudin al'ummarsa wato da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake ma wa'azin amma ana nufin duk wanda ake karanta ma alqur'ani ka tuna da wannan rana domin ita ranar lahira ita ce wato ba abinda ake wa'azi da abinda zai tsoratar da mutun irinsa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu kan zuwa kabari domin kabari yana tunatarwa da lahira kuma lahira ita ce wato mutuwa ita ce ta isa ta zamanto mai wa'azi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu da yawan tunata saboda babu abinda yake zai yankewa mutun duk wani jin dadi da yake ji irin mutuwa dan haka tunata shine wa'azi wanda yake baka bukatar wa'azin da yafi wannan wa'azi to domin ita ranar ita mutuwa ita ce duk wanda mutuwarsa ta zo to kiyamarsa ta tashi tunatarwa da mutuwa da tsoratarwa da mutuwa da tsoratarwa da ranar da mutuwa tsoratarwa ne da tashin alkiyama to sannan Allah yake wa daraballahu masalan Allah ya buga misali ya buga misali qaryatan misalun wata alqarya kanat aminatan ta kasance amintatta tana cikin aminci daga kawowar hari kamar yanda yake alqaryatu a wancan zamanin da aka saukar da alqur'ani kullun kowanne mutane suna cikin dardar suna cikin tashin hankali koyaushe za a iya kawo musu hari a kwashe dukiyarsu a kashe mazajensu da masu yakin su a kama matansu da kananan ƴaƴansu a mayar da su bayi kullun a cikin tsoro ƙari alƙaryatu suke ciki to Allah yake sai ga wata alƙarya Allah ya buga misalin ta ita amintatta ce ba ta cikin wannan tsoro mutma'innatan tana cikin kwanciyar hankali wato ba ta tashi zuwa ga ta nemi wani wajen zaman ko kuma su rinka rayuwa irin na bararo yau ana nan gobe babu aminci gobe babu abun biyan bukata ana neman inda za a koma a suna cikin nutsuwa ba sa tunanin gushewa ba sa tunanin kan cewar ba za su gini ba saboda wanda yake ya san cewar zai iya tashi ko yaushe yaushe zai yi gini yaushe zai tsora tubali akan tubali ginin da za a ce sai an yi shekaru da shekaru kafin a rushe shi sai mai itmi'inan mai nutsuwa shine zai yi wannan to wannan sifa ta biyu kenan ta wannan alƙarya ya atiha rizquha ragadan min kulli makan arzikinta yana zuwa mata cikin yalwa daga kowane bigire wato daga kowane janibi arzikinta yana zuwa mata fa kafarat bi an'amillah sai ta kafirce da ni'imomin Allah ma'ana ta kafirce ma Allah ne mata ni'ima da ni'imominsa ta ƙaryata shine sai ta kafirce da ni'imomin Allah fa adaqaha Allahu libasal ju'i wal khawf sai Allah ya dandana mata wato sai Allah ya dandana mata radadin masifar yunwa da cu'a masifar yunwa da tsoro bima kanu yasna'u saboda abinda suka kasance suna aikatawa walaqad ja'ahum rasulun minhum su ɗan wannan alƙarya haƙiƙa manzo ya zo musu daga cikin su fa kadzabuhu sai suka ƙaryata shi fa akhadahumul azab sai azaba ta halakar da su wahum zalimun alhali suna azzalimai wannan Allah madaukakin sarki ya ambaci alƙaryar yayi ibhamin ta bai faɗi wace alƙarya bace amma wannan alƙaryar ishara ce ga alƙaryar Makka dan ita ce wannan sifar ta tabbata akan ta ita ce take da sifar aminci kamar yadda Allah ta'ala yake cewa awalam yaro anna ja'alna haraman aminan yujba ilayhi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna shin ba su gani bane mun sanya wannan birni ya zamanto harami amintacce mai aminci arziki ana kawo masa arziki daga ko ina dada arziki wato ana kawo masa dada dan ƴaƴan itatuwa daga ko ina arziki daga gare mu inji Allah shine Makka ba a noma a garin la noman rani wala noman damuna amma duk abinda ake nomawa na kayan marmari za a kawo shi garin Makka sawa'un lokacinsa ne ko ba lokacinsa ba yanzu ko yanzu ne idan ka je in ba a wato lokacin da ba a samun mangoro in ka je za ka samu mangoro a garin kuma wannan haka al'adar garin take tunda Allah ya kafa wannan garin albarkar addu'ar annabi Ibrahim Allah madaukakin sarki ya ambaci addu'ar annabi Ibrahim rabbi al hadha baladan aminan warzuq ahlihi min ath-thamarat man amana minhum billahi wal yawm al akhir qala wa man kafara. Allah madaukaki sannan kuma yace rabbi al hadha al balada aminan wajnubni wa bani an na'bud al asnam. Kama ya ci gaba da cewa ya ci gaba a cikin addu'ar sa wajnubni wa bani an na'bud al asnam rabbi innahunna adlalna katiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man afani fa inni fa innaka ghafurur rahim. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أولنا إذا كان الدوار النبي إبراهيم ودي ألا يأذر تموت عن مكة دائما إذا كان ما سدائي كما ألا مألوك كنسر كي أمس ونم الدوء التاسع shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah in Ibrahim annabinka ne kuma halilinka ne badadinka ya roke ka ka sanya ma makka albarka to nima annabinka ne bawanka ne yayi tawalu sallallahu alaihi wasallam tare da cewa shi ma khalilur rahman ne amma sai yace nima annabinka ne bawanka ne ina roƙonka ka sanya rufin abinda ka sanya a Makka na albarka ka sanya shi a Madina. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa ma Madina. To wannan misalin na alƙaryar Makka ce. Allah ya buga misali da ita. Wato ƙarya ce mai aminci kuma wato mutma'inna cikin ma'abutanta suna cikin aminci suna cikin tsamanina suna cikin nutsuwa da kwanciyar hankali. Babu tashin hankali. Ba za su yi tunanin cewar yau za su tashi zubar garin nan ba. Duk mutumin da yake tunanin zai tashi ya bar gari ai kaga ba zai tsaya ya assasa kasuwancin da za a yi sai an yi shekara 10 sannan za a ga amfanin sa ba yaushe zai iya yin wannan saboda haka idan akwai tsamanina to shine mutum zai iya tsayawa ya ce alƙarya ta ginu gari ya ginu gari ya zauna to alƙarya ce wacce take zaunan nan sannan kuma arziki na zuwa mata daga ko ina kuma arzikin nan ragadan ai a cikin yalwa babu kuntata a cikin sa arziki ne mai yawa alhazai su kawo masu fatauci su kawo masu zuwa aikin hajji su kawo mutane su zo su yi hadaya in sun yi hadayan nan karkari abinda za su iya dauka naman da karkari abinda za su iya guzuri da shi na naman hadaya ko naman layya shine wanda raƙumin su zai iya dauka ba za su kwashe duk naman da ake yankawa a Makka su tafi da shi ba mutanen Makka za su barwa idan ka je kafin a yi tsarin da bankin musulunci na duniya yake yi na raba naman layya waɗanda duk suka ga kafin shekara 20-25 da 30 da suka wuce yanda idan mutum ya je mayankar Makka yanda za ka ga nama gashi nan sai dai ya ribi nama fresh wanda aka yanka yanzu rago ko saniya ko raƙumi sai dai a bashi ya ribi masu ɗauka mutanen Makka sun ɗauka har ya ishe su dan ba zan can saya zuwa za kai kawai da kura kai talabtawa idan kana da freezer ka zo ka ajiye su sai ka ga mutun ya kusan shekara daya har sai cikin watan Rajab tukuna sannan za ka ga mutun ya so masa yan naman girki abinda ya ajiye tun cikin Dhulhijja har watan Rajab shi yake ci to babu gari da yake da wannan in ba Makka ba sannan ga dadadan abubuwa wato kayan marmari wanda suke zuwa ga ruwan Zamzam mai kosarwa mai magani duk wannan arziki ne da ba su suka yi ba Allah ne ya kawo musu wannan arziki amma me ya faru sai suka kafirce ma ni'imar Allah suka kafirce ma ni'imomin Allah al-an'um jam'i ne na ni'ima jam'i ne na ni'ima ala khilafil qiyas amma kafircewar da suka yi ta zo ne kamar yanda Allah madaukakin sarki yace a can ayar ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha sun san ni'imar Allah sannan suna musunta ai ma'ana suna musun wanda yayi musu to nan ma kuma suna kafirce ma ni'imar Allah ma'ana suna kafirce ma Allah wanda ya ni'imta su da ita a can Allah madaukakin sarki yayi musu narko da azabar lahira yace yawma ta'ti kullu nafsi a can Allah madaukakin sarki yace fa kafara bi an umillahi fa adaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un afwan fa kafara bi Allah madaukakin sarki yake cewa fa kafara bi an umilla يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وسيأتي ويوم نبعث من كل أمة شهيدا سيمس نرقو أتند عذاب اللاهرة تو أنهم كما في الله مدوك كنسرك يأتي واندسك كافر كما نئمر الله بكوي عذاب اللاهرة تتكي جرن سبا هر أن الدنيا الله ذي قانا مسا عذابا تند الله مدوك كنسرك يا ربوتا أكنسا ينادق تكين wato sunnar Allah cewar in kuka gode mani imar Allah Allah zai ƙara muku wala in kafartum inna azabi lashadid idan kuma kuka kafirce to lalle azabata mai tsanani ce to azabar Allah ba kawai ta lahira ba hatta anan duniya to wannan ita ce azabar da Allah madaukakin sarki ya buga wato shine misalin da Allah ya kawo na alƙarya da ta kafirce mani imar Allah yayin da suke cikin ni'ima da aminci da wadata Allah yace fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawf sai Allah ya dandana musu radadin masibar wato masifar yunwa da tsoro an ambaci masifar yunwa da tsoro aka yi mata kinaya da wato riga saboda yadda riga take lizintar mutum kuma take kewaye shi ta ko ina wato da yunwar da tsoron ya lizince su ya kewaye su ta ko ina ba su samu aminci ba shine abinda Allah ya jarabci mutanen Makka da shi saboda sun ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce babban ni'imar da Allah ya musu domin fa kafara bi an'umillah sun kafirce ma ni'imomin Allah babba daga cikin wannan ni'imar shine kafirce ma annabin Allah sallallahu alaihi wasallam domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani shine sharufta ga larabawa shine dalilin izzarsu wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alu shi alqur'ani ambato ne daukaka suna ne da daukakan martaba gare ka da kuma ga mutanenka amma sai suka kafirce to da suka kafirce Allah sai ya baddala musu daga wannan aminci da yalwa'aziki sai ya baddala musu wannan daradadi wato da zafi na masifar yunwa da masifar tsoro masifar yunwa shine shekara 7 da Allah ya sallada musu na fari wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musu addu'a yace Allahumma ja'alha alaihim sinina kasini yusuf Allah ka sanya musu shekaru irin shekarun mutanen annabi yusuf shekara 7 na yunwa shine suka rinka ganin wato Allah madaukakin sarki yace musu yawma ta'ti sama'u bidukhanin mubin kai musu gargadin ranar da sama za ta zo da wato hayaki wanda yake mabayyani sai ka rinka ganin maimakon ka ga hajiri saboda tsananin wato fari da aka gani sai ka rinka ganin kamar toka ce a sama saboda tsananin wato fari da tsananin zafi babu abin da za a ci sai da ta kai mutane suna hada jini da gashin raƙumi su bararraka shi a cikin ruwa su rinka cin sa jini da gashin raƙumi suke bararrakawa suna ci mutum zai je yayi bawali idan ya ji bawalin ya taba wani abu kamar fata sai ya dauki sai ya hako shi yaje ya wanke yaje ya bararraka shi zai ci tsohuwar fata saboda yunwa da rashin abin da za a ci duk wani ganye da yake cikin Makka dama ya riga ya kare dabbobin sun mutu to abinda Allah ya dandana musu kenan a nan duniya fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un saboda abinda suka kasance suna aikatawa abinda suke aikatawa na kafirci wanda daga cikin sa babba daga ciki shine kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya ishara gare shi yace walaqad ja'ahum rasulun minhum kuma wallahi hakika manzo ya zo musu daga gare su daga cikin su wanda wannan manzon ba daga wata kabila bane ba da wani jinsi bane ba da wani harshe bane sun san shi sun san asalin sa ya rayu a cikin su sun san tarihin sa amma me ya faru fa kadzabuhu sai suka ƙaryata shi tare da sun yi masa shaida cewa baya ƙarya amma su sai suka ƙaryata shi fa akhadahumul azab to saboda wannan abin da suka yi sai azaba ta rike su ma'ana al akhd anan ay al ihlak sai azaba ta halakar da su shine wannan tsoro da yunwa da kuma abin da ya same su na tsoro da tashin hankali tsoron da tashin hankali ishara ne ga yadda Allah madaukakin sarki ya sallada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan su domin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita daga cikin su ya koma Madina kullun suna cikin razani suna ganin koyaushe zai iya zuwa ya far musu suna ganin kasuwancin su baya cikin aminci tunda kasuwancin su yana bi ta hanyar Madina da za a iya kai musu hari ta nan wajen a karya tattalin arzikin nasu yayin da tattalin arzikin nasu ya soma farfadowa to saboda haka wannan tsoron da ya lizimce su Allah madaukakin sarki ya nuna musu cewa yayi wannan ne ba dan wani jujjuyawar zamani ba ba dan wata al'ada wadda ta saba tana zuwa ba a'a saboda abinda suka aikata ne to mutun ya gane idan musiba ta zo masa cewa daga mummunan aikin sa ne to wannan ludufin Allah ne a gare shi domin wannan zai sanya shi ya tuba to amma abinda kafirci yake nuna ma mutane sai nuna musu cewar a'a wannan al'amari ne wanda yake an saba ana yi jujjuyawar zamani dama yana kawo wannan dama duk shekara 10 sai an yi fari irin wannan a 1973 an yi a 1983 ma ta zo an yi saboda haka 1993 ma in ta zo an yi 2003 za a yi sai kaga sun mayar da abun zancen banza duk domin me a raba ka da Allah wato a nuna ba Allah ne yake yi ba to Allah madaukakin sarki ya ce Allah ya buga wannan misali na alƙarya Makka ce amma ya nuna rashin ambaton sunanta dan ya nuna mana kan cewa wannan sunnar Allah ce da take gudana cewa idan yayi ni'ima ga al'umma suka butulce ni'imar Allah suka yi butulci basu gode ni'imar Allah ba sun yi abinda Allah ya ce to Allah madaukakin sarki yana rukun su da azaba tun a nan duniya sai ya canza wannan ni'imar ta koma ni'ima ta koma uquba ta koma azaba kamar yanda Allah ta'ala ya ce alam tara ilal ladina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum daral bawar baka ga waɗanda suka canza ni'imar Allah ta koma butulci ba suka wajabta ma mutanen su gidan halaka sune quraish ni'imar Allah shine zuwan manzo sallallahu alaihi wasallam da irin ni'imar da suke da ita ta aminci da yalwa arziki suka mayar da ita butulci sai Allah madaukakin sarki ya dandana musu azaba suka kai mutanen su gidan halaka to haka sunnar Allah take ba babu wani abu wanda yake tasiri a cikin halittar Allah in ba Allah ba saboda haka ba wani tafiyar falaki bane ko tauraro ya fada wani waje wanda shine zai kawo fari ko shine zai kawo yalwa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi ruwan sama a cikin a dare a Hudaybiya da daddare da aka yi sallar asuba yace kun san abinda ubangijinku yace a cikin daren da ya wuce suka ce a Allah da manzon sa ne suka fi sani yace ubangiji yace bayina sun wayi gari akwai mai imani da ni mai kafirce ma tauraro da mai imani da tauraro mai kafirce mu yace amma wanda yace an yi mana ruwa da falalar Allah da rahmatsa to wannan shine mumini da ni wanda yayi imani da ni ya kafirce ma tauraro wanda kuma yace an yi mana ruwa saboda tauraro kaza ya fada waje kaza to wannan shine wanda ya kafirce mun yayi imani da tauraro saboda haka a dangana abubuwan da suke gudana a bayan kasa na wato ruwa da fari da mulki da kwanciyar hankali da yaki da wadata da sauran al'amura waɗanda suke gudana a bayan ƙasa a ce za a rataya su da waɗansu abubuwa da wato waɗansu halittu na Allah da suke tasiri sawa'un ko tauraro ko wani falaki ko makamancin wannan wanda masu ilimin tauraro sukan faɗa za su gaya ma mutane su ne suke gaya wa mutane masu yawanci za ka ga masifar da masu mulki suke tare da shi shine mu'amalarsu da waɗannan mutane wanda babu Allah a cikin al'amarinsu sun cire komai daga sun cire Allah daga cikin komai sun sanya tasiri ga waɗannan halittu na Allah wannan nau'i ne na kafirci kamar yadda wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna saboda haka Allah ne yake yi kuma sunnar Allah ce cewa idan mutane suka butulce ma ni'imar Allah to azabar Allah mai raɗaɗi ce ɗaiɗaiku Allah yana wannan ga mutum shi kadai in Allah ya maka ni'ima ka gode sai Allah ya ƙara maka in Allah ya maka ni'ima kai butulci sai uquba Allah ta biyo baya kamar yanda yake ga ɗaiɗaikun mutane haka yake yi ga alƙaryatu ga garuruwa haka yake yi ga al'umomi al'umma guda kamar yanda alqur'ani ya cika da sirar bani isra'il sirar bani isra'il diddan ta nuna mana ne yanda mutane da suka zamanto su ne waliyan Allah da ni'imar da Allah ya musu amma da suka butulce suka saba ma manzannin Allah suka saba hanyoyin Allah yanda Allah madaukakin sarki ya mayar da su watsatsu la'anannu gaba fushin Allah ya hau kansu to wannan sunnar Allah ce ba ta canzawa to sannan Allah madaukakin sarki bayan da yayi wannan wa'azi cewar kamar yanda butulce ni'ima take akwai ukuba da Allah ya tanada a lahira kuma take kawo ukuba a duniya to haka haka take kawo ukuba a duniya shine ya kawo da misali wanda yake a raye sun gani halin makka a wannan zamani lokacin da aka rakar da wannan sura sai Allah ya ce to fa kulu mimma razaqakumullah dan haka ku ci daga abinda Allah ya azurta ku halalan tayyiban wannan azzikin yana halal wato halaltacce a gare ku babu wani wato babu wani shamaki babu wani iyaka da aka sa muku tayyiban kuma mai dadi mai tsarki washkuru ni'matallah idan kun ci kuma ku gode mani ni'imar Allah wato ta hanyar biyayya a gare shi yayin da ya bayyana muku abin da ya halatta muku kada ku je ku ce za ku kirkir kada ku yi makanku shamaki daga abin da Allah ya halatta muku ce kar a ci wannan kar a ci wancan ba tare da sultani daga Allah ba wanda a cikin wannan akwai nuna cewar mutum ya ci halal shi kansa godiya ne ga ni'imar Allah idan ya dangana abin ya zuwa ga Allah yace wannan Allah ne ya bani Allah ya alhamdulillah ka ci ka gode ma Allah ku ci daga abin da Allah ya baku wanda nuna kan cewa Allah yana son a ci arzikin sa arziki Allah ya bayar ba dan a koye shi bane ko dan ai ado da shi dan a ci ai amfani da shi dan a ci ai amfani da shi idan ka samu arziki baka ci ba baka yi amfani da shi ba baka gode ma Allah ba godiyar Allah ga arziki da Allah ya baka shine ka ci wannan arzikin amma ba tare da barna ba kamar yanda Allah madaukakin sarki yake cewa kulu mimma razaqakumullahu wala kamar yanda Allah madaukakin sarki yake cewa wa atu haqqahu yawma hasadihi wala tusrifu ku bayar da haƙƙin sa ku ci daga abinda Allah madaukakin sarki ya azurta ku ku bayar da haƙƙin sa ranar girbin sa wala tusrifu kada ku yi barna abinda kawai aka iyaka aka yi mana togaciya kenan kada kai barna ka ciyar da shi cikin wato barna shine ka ciyar da shi cikin harama ka je kai amfani da kudin cikin abin da yake zai kawo maka fushin Allah washkuru ni'matallahi ku gode mani ni'imar Allah in kuntum iyahu ta'budun idan shi kuka kasance shi kadai kuka kasance kuna bauta ma wato in dai kuna yin tauhidi to za ku yi godiya ga Allah wanda ya nuna kan cewar tauhidi haƙƙin sai sanya ka zamanto a cikin masu godiya ga Allah domin yana daga cikin tauhidin yana daga cikin tauhidin rububiyya kasancewar ni'imar da Allah ya yi maka daga Allah take kasancewar Allah ni'imar da Allah ya maka daga Allah take wannan godiya ce domin godiya ita ce godiyar zuci cewar ka san Allah ne ya maka wannan ni'ima to kaga kenan in kai haka ka zamanto kai tauhidi shi yasa Allah ya ce ku gode mani ni'imar Allah in kun kasance shi kadai kuke bauta ma wato shi kadai shine kuke yi ma bauta tare da tauhidi sannan yace sannan ya kirga musu sannan ya kirga mana abubuwan da Allah ya haramta mana yace inna ma harrama alaikumul maytata wad dama abinda kadai Allah ya haramta muku shine mushe waddam da kuma jini wanda yake bin wuka wato jinin da aka in an yanka damba yake farara walahmal khinzir da naman alkhinzir sawan alkhinzir na daji ko alkhinzir na gida shine alade wama uhilla li ghairi llahi bihi da abinda aka kira sunan wani Allah da shi yayin da ake yanka shi faman turra ghairu baghin amma wanda aka tilasta shi bisa tilas yaci wannan abinda aka haramta ghairu baghin ba mai barna ba mai shishigi ba wato ba mai ketare iyakar Allah wato ba mai shiga cikin haƙƙin wani Allah ba shine ya fita domin yayi sabo wala adin ba kuma mai wuce iyaka Allah ba wato bayan yana nufin ya saba ma iyakokin Allah ba akan wato albaghyu akan haƙƙin bayin Allah wato ba mai nufin shiga cikin haƙƙin bayin Allah ba wala adin ba mai nufin shiga cikin haƙƙin Allah ba fa inna Allaha ghafurur rahim to Allah mai yawan gafara ne mai jin kai wato Allah ba zai masa ukuba ba saboda halin iftirar wato Allah madaukakin sarki komai ya halatta mana abinda kawai ya haramta mana shine wannan saboda haka wannan ya nuna yalwar ni'imar Allah a gare mu shi halal ba a kididdige shi ba a cewa menene halal a ce abu kaza halal ne abu kaza halal ne a'a haram shine ake cewa gashi sauran duk wanda ba wannan ba halal ne to shi kansa haram din idan ka shiga cikin halin larura Allah ya Allah madaukakin sarki ya yafe maka ya gafarta maka abubuwan da Allah ya haramta su ne da sultani da kan cewa shine mai haramtawa ba abubuwan da mushrikai suka haramta ma kawo kansu ba na dabbobi da za su ce wannan dabbar ba a cinta saboda uwar mata ce ko kuma saboda uwar maza ce ko kuma ta gunki ce saboda ta yi saboda tana da sifa kaza ita ce sa'iba ita ce bahira ita ce da sauransu wannan shari'a ce wadda Allah madaukakin sarki bai saukar da sultani akan ta ba. To shi yasa yana daga cikin rashin godiyar Allah mutum ya hana kansa cin wani abu da Allah madaukakin sarki ne ya bashi ba da sultani daga Allah ba. Kamar mutum ya ce ba zai ci wani abu ba saboda malaman sa na bori sun gaya masa ba a cin wannan. Mutum ya haramta ma kansa cin wata dabba, ko ya haramta ma kansa cin wani abinci, ko ya haramta ma kansa shan wani abin sha, wanda yawanci malaman tsubbu suna gaggayawa mutane irin wannan. Idan mutum Allah madaukakin sarki yace wa in aqatumuhu innakum lamushrikun, idan kuka bi su to hakika ku kun yi shirka, domin kun mayar da su kun ba su matsayi irin na Allah. Duk wanda ya bi malamin tsubbu akan haramta masa abinda Allah ya halatta masa ya bauta ma wani Allah. To sannan Allah yace wala taqulu Allah yace wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hadha halalun wa hadha haram, kuma kada ku ce wannan halal ne wannan haram ne ga abinda harsunan ku suka ambata na ƙarya. Litaftaru ala allahi alkadhib, dan ku kagi ƙarya ga Allah. Innal ladina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun, hakika waɗanda suke kagar ƙarya ga Allah waɗannan ba sa rabauta. To idan ka gama suna da wani abu na jin daɗi na duniya, tunda yawanci waɗanda suke jagorantar kafirci za ka samu ma'abuta ni'ima ne, to kada ka ɗauka wannan falahu ne, kada ka ɗauka wannan rabo ne, kada ka ɗauka wannan arziki ne da tsira. Allah ya ce mata'un qalil, jin daɗi ne ɗan ƙanƙani wanda suke a cikinsa, jin daɗi ne wanda suke a cikinsa na ɗan lokaci ƙanƙani. Walahum azabun alim, amma azaba mai raɗaɗi matabbaciya ce a kansu, ma'ana sun cancance ta, kuma abinda yake haƙƙun to sai ya tabbata, domin alhaq shine as-sabit, wato azaba mai raɗaɗi ta tabbata a kansu. Saboda haka abinda suke ciki a nan da shi na duniya na jin daɗi ƙanƙani kada ya ruɗe ku. Sannan Allah ya ce wa alal ladina hadu harramna ma qasasna alayka min qabl, kuma mun haramta ma waɗanda suka yahudawa, waɗanda sune al-yahud, an kira su hadu, ma'ana suka zamanto yahuda, suka kasance yahudawa. Mun haramta masu abinda muka kissanta a gare ka a da, shine a cikin suratul an'am, wa alal ladina hadu harramna kulladhi dhufurin wa min al-baqari wal ghanami harramna alaihim shuhumahuma, yazo a ƙarshen aya. Allah yake wa ma zalamnahum, bamu cuce su ba yayin da muka haramta musu waɗannan abubuwa. Walakin kanu anfusahum yadhlimun, amma kawukansu suka kasance suna cuta, wato da hanyar aikata sabo iri-iri wanda ya hada ƙaryata manzanni da kashe annabawan Allah da kuma haramta ma kansu abinda halatta ma kansu abinda Allah ya haramta musu, da yin sharri ga annabawan Allah da manya-manyan bayin Allah kamar irin suna na Maryamu da sauransu. To Allah ya ce akan wannan ne Allah ya haramta musu. Allah ya ce zalika jazainahum bi baghihim wa in zalika jazainahum bi baghihim wa inna lasadiqun, da wannan shine sakamakon da muke musu saboda shishigin su, kuma lalle mu masu gaskiya ne, inji Allah. Thumma inna rabbaka lil ladina amilus su'a, to sannan bayan wannan abin da ya faru na waɗanda suka da sun haramta ma kawukansu cin abin da Allah bai haramta musu ba suka kasance akan wannan shari'ar sabanin addinin Annabi Ibrahim suka yi suka bita daga baya suka tuba to sai Allah ya ce thumma inna rabbaka sannan lalle ubangijinka lil ladina amilu su'a bi jahalatin ga waɗanda suka aikata mummuna bisa wauta wato ba tare da tunanin akibar abinda zai zo musu ba yayin da suka saba ma Allah saboda sha'awa ta rinjaye su thumma tabu min ba'di zalik sannan suka tuba bayan wannan bayan aikata mummunan da suka yi wa aslahu suka kyautata aikin su inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim lalle ubangijinka a bayan wannan tuba nasu mai yawan gafara ne mai yawan jin kai wato wannan ya nuna mana muhimmancin tuba kuma ya nuna mana cewar alkhairin nan da al'umma suka samu cewar waɗanda suka aikata mummuna a bisa wauta me ke ce wauta ka san abun nan ba shi da kyau ka san abun nan Allah yana azaba akai amma sha'awa ta ɗebe ka san ranka ya ɗebe ka je ka aikata kana sane sannan daga baya ka tuba to ubangijin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mai gafara ne a gare ka kasa Allah yake inna rabbaka ubangijinka wato wannan alkhairin kun samu ne albarkar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi yasa bai ce inna rabbakum ba ubangijinku dan ku rinka jin cewa kun cancanta ubangijin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin alkhairi da albarkar aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kuka samu wannan shi yasa yake daga cikin sunayen sa sallallahu alaihi wasallam nabiyyu tauba annabun tuba dan ya bude mana kofar tuba Allah madaukakin sarki zai karbi tuban mu matsawar mutum bai kai gargara ya ga mala'iku suna sakkowa ba matsawar kuma rana bata fito daga yamma ba ta fadi daga gabas daga cikin manyan alamomin sa'ar alkiyama Allah ya bar kofar tuba a bude in dai mutum ubangijinka sallallahu alaihi wato ya rasulullah mai karbar tuba ne bayan laifin da suka aikata in dai sun tuba bayan laifinsu kuma sun kyautata aiki amma da sharadin menene sharadin cewar bayan aikata mummunan aikin mutum ya tuba sannan ya kyautata yana daga cikin abin da yake nuna kan cewa tuban mutum kyakkyawan tuba ne at-taubatan nasuh ya zama to ya kyautata aiki bayan tubansa da ya kasance ya saba ya kasance yana saban Allah ya dawo ya gyara ya dawo ya inganta hanyarsa to wannan shine alamar ingantaccen tuba to Allah ya ce bayan tuban nan zai fuskance shi da gafara mai yawa da kuma jin kai mai tsanani jin kai mai girma Allah madaukakin sarki kai ya haramta mana gafararsa da jin kansa Allah madaukakin sarki ya azurta mu da tuba kyakkyawa wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.